الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا بيوغا رمضان hijira 1446 wanda ya daidai da 2 ga watan March miladiya 2025. Allah ta'ala ya sake ba mu damar zama don ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka. Muna roƙon Allah ta'ala ya datar da mu da ibadoji ya kuma karɓa mana. Muna roƙon Allah ubangiji ya gafarta mahaifanmu, ya ji kansu, ya yafe musu, ya sa su aljanna. Waɗanda suke nan dare kuma ba su da lafiya, Allah ta'ala ya ba su lafiya. Waɗanda suke nan da ransu da lafiya su, Allah ubangiji ya ƙara musu lafiya. Muna roƙon Allah ubangiji ya nuna mana gaskiya, ya ba mu ikon binta, da kuma nuna mana ƙarya da shirka da bid'a, ya ba mu ikon kauce musu. Muna karatu cikin suratul zukhruf, kuma za mu tashi aya ta 37.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين.
نعم تو ودنا آيوين داما جي من أنت تلاكش fadin Allah ta'ala hatta idza ja'ana, wato har zuwa lokacin da za su zo mana ranar alkiyama. Ala ya laita baini wa bainaka buqdal mashriqai, da wanda aka rudar da shedani, wato wanda shedani ya rudar zai fada wa shedanin nasa ya ce kai tuna da ma dai akwai nisan tazarar gabas da yamma tsakanina da kai. Fa bisal qarin, wato kai mummunan aboki ne, ba abokin kirki bane kai. To Allah ta'ala yace walay yanfa'ukum al-yawma idh zalamtum annakum fil adhabi mushtariku, ba zai amfanar da ku ba idh zalamtum, inda kun riga kun zalunci kawunan ku, annakum fil adhabi mushtarikun, kuma yanzu gashi kun zama kuna tarayya a cikin azaba. Abinda wannan ayar ke nunawa shine a ka'ida, idan matsala ta same ka a nan duniya, in matsala ta samu mutum, in ya zamana akwai wasu waɗanda su ma suna cikin irin wannan matsala, to yakan ɗan samu sauƙi. Har Bahaushe yana cewa mutuwar yawa ma kaka ce. In aka ce ko ina akwai matsala iri kaza, wane ya samu wannan matsala, wane ma ya samu, wane ma ya samu, to kai sai ka ji abin ya ɗan maka sauƙi. Sama da a ce kai kaɗai ne kawai kake da matsala. To wannan shine ka'ida na a duniya. Ana bada misali da wutan nefa. Idan aka ce duk gari ko ina da wuta, gidanka ne kawai ba wuta, za ga hankalinka ya fi tashi, ya za a gidan kowa da makota da kowa akwai wuta, amma kai gidanka ba wuta, sai ka ga ka kasa samun natsuwa. Dole sai ka bi diddigi, ka ji menene dalilin da ya sa kai baka da wuta.
yankewa aka yi matsala aka samu dai sai ka bi amma aka ce makocinka ma ba wuta nan ma ba wuta can ma ba wuta to zaka ga abin ya zo maka da su to amma anan Allah ta'ala yana faɗa mana cewa wanda yayi zama makahu dangane da ambaton Allah ta'ala ar-rahman ko dangane da alqur'ani ko kuma dukan su gabaki daya Allah ta'ala zai hada shi da wani shedani wanda zai zame masa aboki wanda ba sa rabuwa sannan wannan shedanin da Allah ta'ala ya hada su da shi shine zai kange shi ya hana shi bin tafarkin Allah subhanahu wata'ala sannan ya rika kawata masa a cikin zuciyarsa cewa shi fa akan daidai yake duk abin da yake yi na barna shedanin zai ta gaya masa cewa akan daidai yake zai rika nuna masa cewa ai su ma waɗannan din da ake cewa mutanen kirki ne ai su ma sun yi kaza wani ma ya yi kaza wani ma gashi ya yi kaza abin da zai ta dora shi a kai kenan har zuwa lokacin da za su zo ranar alkiyama wannan mutumi da shedani ya batar da shi zai yi nadama kuma zai ce dama akwai tazarar gabas da yamma tsakaninsa da shi da wannan shedanin kuma zai yi tir da kasancewarsa a matsayinsa na abinci to shine Allah ta'ala yake cewa wannan hadewarsa a cikin wuta da shedanin da kuma wanda aka rudar ba zai amfanar da su komai ba duk da cewa su duka biyun suna cikin azaba idan wanda ya rudar da kai yana cikin azaba shi ma yana cikin azaba akwai dan sauki saboda duka dai tare ake tare aka yi kuma tare ake cikin azaba to amma a lahira ba haka abin yake ba wato zai zamana an Allah ubangiji ya sa su a cikin wuta yana azabtar da su duk da cewa kowa ya san cewa dan uwansa yana cikin wuta amma wannan sanin cewa dan uwansa yana cikin wuta ba zai amfana da shi ba zai rika jin damuwa da rashin gamsuwa kamar shi kadai ne a cikin wuta shi ne abinda Allah ta'ala yake nufi a nan gurin walay yanfa'akumul yawma idh zalamtum annakum fil azabi mushtarikun khansa wata mawaqiya ce in adabi na larabci tana ta yi wasu baitoci da yawa daga cikin malaman tafsiri sun yi istishadi da su akan wannan ayar tana cewa walaula kasratul baki la hauli ala ikwanihim lakataltu nafsi tana cewa ba dan akwai masu kuka a kewaye da ni ba akan su ma an kashe musu ƴan uwansu to yadda nake jin radadin kashe min dan uwana da aka yi da zan iya kashe kaina to amma akwai wasu ma wanda su ma da an karkashe musu ƴan uwansu kuma suna ta kuka a kusa da ita khansa dan haka take cewa ma ya bukuna misla aki walakin duk kukan da zasu yi ba za su yi irin kukan da zan yi saboda mutuwar dan uwana ba amma atasallan nafsu anhu bitta'af inna yanzu zan dai ba kaina hakuri saboda kasancewar kowa ma an kashe masa dan uwansa tunda kowa ma an kashe masa dan uwansa kuma kowa yana kuka to me abin damuwa kaga mutuwar yawa din ma kenan kakaci to amma anan idan an sa su a wuta wannan ka'idar ba za ta yi amfani za su rika jin cewa kamar su kadai ne a cikin azaba babu shakka kawai cewa ambaton Allah subhanahu wataala ba karamar azaba ba sai babu ruwanka da karanta alqur'ani babu ruwanka da sauraron sa babu ruwanka da azkar na safe da yamma babu ruwanka da addu'o'i ba ruwanka da Allah kwata kwata kawai haka ke rayuwarka wannan kadai ba karamar azaba ba ce amma ya zamana ko da yaushe kana komawa zuwa ga Allah ta'ala kana ambaton sa daidai gurgudan yanda Allah ta'ala ya hore ma babu din dadin da yake wa Allah ta'ala ce ala bi zikrillahi tatma'innul qulub duk abin da zaka ba zuciya ba za ta gamsu ba indai ba ambaton wanda ya halicce ta kake yi ba indai ba kokarin fahimtar da ita ta gane ta fahimci wanda ya halicce ta shine Allah subhanahu wataala to sai Allah ya ce afa anta tusmi'u summa aw tahdil umya wa man kana fi dalalin mubin kai zaka iya jiyar da kurma ko kuma ka shiryar da wanda ya makance wa man kana fi dalalin mubin ko kuma ka shiryar da wanda ya kasance cikin bata mabayyani wato wannan ya nuna dukkanin wanda ya nisanci ambaton Allah ta'ala dalle kwatankwacinsa kamar wanda yake makahu kuma kamar wanda yake kurmani baya ji sannan yayi daidai da wanda yake cikin bata mabayyana dan dama kafirai da munafikai sune Allah ta'ala yake siffatawa a gurare da irin wannan sifofin yana cewa summun bukumun umyun fahum la yaqilu wani guri yace summun bukumun umyun fahum la yarji'u aga wannan ko dai zama mushrikai kafirai ko kuma ya zama munafikai kaga rashin ambaton Allah ta'ala duk yana iya kai mutun zuwa ga wani daka wajibi mu ambaci Allah ta'ala safa da yamma da kowane lokaci na'am
fa imma nadhhabanna bika fa inna minhum muntaqimun aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna 'alayhim muqtadirun
insha Allah ta'ala yace fa imma nadhhabanna bika ko dai mu tafiyar da kai fa inna minhum muntaqimun to mu dai tabbas sai mun yi musu intiqami wato sai mun azabtar da su sai mun musu hukuma aw nuriyannaka alladhi wa'adnahu ko kuma mun nuna maka abinda muka yi maka alƙawari abinda muka yi alƙawari za mu musu na azaba fa inna alaihim muqtadirun lalle mu masu cikakken iko ne akan su wannan ayoyin guda biyu Allah ubangiji yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallam a matsayin kwantar da hankali da lallashin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam dan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana takkiran mushrikai da duniya akan su zo su ba Allah subhanahu wa ta'ala su kuma suna ta bujirewa suna kangarewa sannan kullun azabar su da wulakanci da timmutunci da bujirewa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam da alqur'anin nan ƙara karuwa take shine Allah ta'ala yake gaya maki alaihi salatu wassalamu cewa fa imma nazhabanna bika ko da dai zamu tafiyar da kai mu dauke rayuwarka ya zama baka duniyan nan fa inna minhum muntaqimun to fa lalle mu dangane da su dole sai mun musu ramuwar gayya ko da baka duniya ko da ka mutu ka bar duniyan nan waɗannan mushrikan sai mun musu hukuma sai mun halakar da su abinda wannan ke nunawa shine Allah ta'ala yana tabbatarwa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam cewa lalle zai yi intiqami a kansu lafazin intiqam shine ramuwar gayya wato Allah ta'ala zai yi azaba da hukuma a kansu ko da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama baya duniyan nan wannan ya nuna idan Allah ta'ala ya alƙawari to lalle sai ya cika alƙawarin ko kana nan ko baka nan ko ka yadda ko baka yadda ba in dai Allah ta'ala ya alƙawari to zai cika wannan alƙawari Allah ubangiji baya cika baya taba alƙawarin sa a nan gurin malamai suna ganin wannan fa din da imma fa imma suna ganin akwai nun guda in wadda take shartiyya da ma wadda ita kuma take mausula to sai aka yi idgamun nun guda din cikin mim sai zama imma amma asalin sa in ne da kuma ma sai aka hada su a guri guda aka idgami sai zama fa imma to wannan ma din wasu daga cikin malamai suna ganin za'ida ce za'ida idan ba ku manta ba mun sha tattauna cewa malamai sun ce cikin alqur'ani babu wani abu wanda yake za'idi wanda bai da ma'ana amma akan samu abin da in ka zo li'irabi zaka ce wannan za'id ne a ta fuskar li'irabi amma ta fuskar ma'ana duk abin da ka gani cikin alqur'ani yana da ma'ana da ka imma a nan gurin ko da dai za'ida ce a fuskar i'rabi amma ta fuskar ma'ana tawkidi ce wato ƙara tabbatarwa ce da ƙara jinjina magana da tabbatar da ita cewa lalle tabbas ko da nazhabanna bika ko da za mu tafi yadda kai za mu ga akwai nuni tawkid as-saqila wanda ita kuma tana kunshe ma da rantsuwa kamar Allah ta'ala yana rantsuwa tare da tabbatarwa cewa ko da mun dauke ranka ka komo gare mu baka duniyar fa inna minhum muntaqimun to fa lalle mu dangane da su sai mun musu intiqad sai mun musu azaba sai mai musu ukuba don mun ce su yi sun ki su yi mun ce kar su yi kuma sun yi mun aiko musu kai sa musu bayani amma sun kareta sun bijire sun mai kokarin cewa sai sun kashe da haka wannan ba karamin laifi bane ba kuma za mu bari bane da Allah subhanahu wataala ko kana nan ko baka nan sai mun dauki mataki akan wannan to anan zamu ga akwai lafazin muntake muna shin a iya siffata Allah ta'ala da muntakim ko ba za a iya siffata shi ba malamai suka ce eh Allah ta'ala yana siffatuwa da wannan sifa ta al-muntakim amma ba alal itlaq ba ba za ka ce kawai daga cikin sunayen Allah ka bayar da wannan sunayen Allah waɗanda suka shahara a gurinmu a ciki akwai al-muntakim to suka ce ba za a kira Allah ta'ala da al-muntakim ba saboda lafazin al-muntakim ba sifa bace ta yabo asali mai ramuwar gayya ai kaga ramuwar gayya ba yabo bane mun fahimci wannan to sai dai suka ce sai dai an yi kaidin ta da wani hali don duk inda zaka ga Allah ta'ala ya ambata cewa zai yi intiqami to sai ya hada ta da wani hali kamar anan gurin fa inna minhum muntakim kaga ya nuna cewa zai musu intiqami don sun yi wani zai sun yi falamma asafunan taqamna minhum lokacin da suka yi asafuna suka bata mana rai suka yi abin da ba mu sa su ba suka kangare mana to intaqamna minhum sai mu yi dauki wato mu yi ramuwar gayya akan su to ba a siffata Allah ta'ala da irin wannan sifofin alal itlaq kawai kace Allah al-muntakim kace sunan Allah ne al-muntakim malamai suka ce kwata kwata ba zai yi ba sai dai kace duk wanda yayi masa ba daidai ba to Allah ta'ala yana yin intiqami akan sa mun gane mun sha ambata cewa malamai sun ce waɗannan sunayen Allah waɗanda su ne ake koyar da yara da sauransu Imam Tirmidhi ya rawaito wani bawan Allah ne da Allah ta'ala ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah Ubangiji yana da sunaye 99 ɗari ba ɗaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kiyaye su ya haddace su ya shiga aljanna to tun daga wannan lokacin malamai suke kokarin su tattare waɗannan sunayen don ya zama yayi wa ɗalibai waɗanda ba su da faɗin ilimi sauƙin haddacewa to shikenan sai malamin ya zauna ya rubuta ya rubuta waɗannan sunaye da muke gani ba wai sun fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya zauna ya tsara su guda 101 wani malami ne daga cikin malamai Allah ta'ala ya ji kansa Allah ya masa gafara shine ya zauna ya tsara su wanda wannan zai nuna maka yana da fadin ilimi to amma daga baya malamai sun bi sunayen nan sun ga akwai da yawa waɗanda ba ma sunayen Allah bane Allah ta'ala bai siffata kansa da su ba sannan ma akiyalai salatu wassalam bai siffata shi da su ba don haka an yi kokarin tattare sunayen nan an fitar da su tabbas a cikin alqur'ani da kuma sunnar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam a lokacin da suka gabata har inda za a je a samu waɗannan sunayen din mun ambata da aka kiyaye su yana da amfani to muntakim al-muntakim baya cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala sai dai a iya siffata Allah ubangiji da sunan al-muntakim idan an yi taqayyidinsa da wani hali min al-ahwal mun gane kamar mai kaidi innahum yakiduna kaida wa akidu kaida Allah ta'ala yana kaidi to ba za ka zo ka ce daga cikin sunaye ko sifofin Allah ta'ala mai kaidi ba saboda ba sifa bace ta yi kamar makirci wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin to ba za ka ce ai Allah makiri bane ba saboda sifar ba ta yabo bace ba shi kuma Allah ta'ala duka sunayensa da sifofinsa gabaki daya na yabo ne sifatul hamdi ne yake da su jalla jalalu da haka irin waɗannan sifofin ana siffatawa Allah ta'ala su ne idan an yi taqayyidin su da wani hali amma su tsagwaran su kwaya daya ka siffata Allah ta'ala da su to malamai suka ce ba a siffata Allah ubangiji da irin wannan Allah ta'ala shine mafi sani aw nuriyannaka allazi wa'adnahu ko kuma mu nuna maka allazi wa'adnahu abinda muka musu wa'adi fa inna alaihim muqtadirun lalle dai mu akan su masu cikakken iko ne
wato muna da cikakken ikon da zamu iya yin kowani ko mu bari sai ka bar duniya mu dauki mataki akan su ko kuma da ranka ma kana kallo mu dauki matakin akan su abin da ya faru shine tun annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da rai Allah ta'ala ya fara daukan mataki akan mushrikai domin sun zo Badar sun iyo taron dangi sun zo Badar Allah ta'ala ya sa aka kashe mutum 70 a cikin su kuma manya-manyan su duk su aka kashe a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama aka yi biji-biji da su sannan aka kama guda 70 kuma har ila har sai da aka zo aka fanshe su da dukiya mai yawan gaske kaga tun daga nan Allah ta'ala ya fara dandana musu hukuma kuma a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam mun fahimta nan Abu Lahab wanda shine ya kai matuƙa wajen cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga yadda Allah ta'ala ya wulakanta shi sai da ya mutu annabi sallallahu alaihi wa sallam yana nan da ransa kuma yayi mutuwa wadda take mummunar mutuwa ya kama da cuta irin wadda take yaduwa wanda ba a so a je kusan mai cutar don haka irin wannan cutar ce ta kama shi har ta iyalansa da ƴaƴansa ba sa iya su je kusa da shi saboda tsoron kar su je su kamu haka ya mutu a titi daga ƙarshe ma duwatsu aka rika jefawa gawarsa aka lullube shi da duwatsu saboda kowa yana tsoron kada ya je ya kwashi wannan cutar kaga wannan ba karamin wulakanci bane ba sa'annan in ka dauki irin su duk wanda ka sani ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam gaba da kiyayya zaka samu tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan da rai Allah ta'ala yake gamawa da shi to amma fa wannan ba dole bane akan Allah dan kaga wani yana cutar da musulunci ko yana cutar da shari'a ko yana cutar da malamai ba dole bane akan Allah ta'ala sai kana nan da ranka Allah zai dauki mataki akan ka a yana iya barin sai duk abin da zai kuma ka mutu ma amma watan wata rana Allah ta'ala zai dauki mataki akan ka amma dai ka'ida ce tunda Allah ubangiji yayi alƙawari to lalle zai dauki mataki akan dukkanin wanda yake kokarin ya kange mutane dangane da bin Allah subhanahu wa ta'ala mun fahimta nan a cikin wannan ayar da mun fahimci cewa wa'adnahum nuriyannaka allazi wa'adnahu anan akwai ka'ida da ake da ita sananniya cewa alwa'du walwa'idu in aka ce alwa'du shine alƙawarin alkhairi in aka ce alwa'idu kuma alƙawarin sharri to wannan ayar ta canza lissafin wancan ka'idar domin ya ce a awnuriyannaka allazi wa'adnahu ashe kenan lafazin wa'adnahu wa'adi duk da an fi amfani da shi wajen alkhairi to kuma in an yi amfani da shi wajen sharri ma ba laifi ba ne mun gane ko kamar yadda asalin bushara zaka ga masu imani ake yi wa bushara amma wani lokaci sai kaga Allah ta'ala ya yi wa mushrikai bushara da azaba da abun alkhairi ake yi wa mutum bushara amma sai ga Allah ta'ala yana yi wa mushrikai bushara kuma da azaba to da haka fa inna alaihim muqtadirun Allah ta'ala ya ce mu dinnan masu cikakken iko ne a kansu lafazin muqtadir wato ablag min alqadir ya fi alqadir alqadir shine mai iko ko don ka ce muqtadir sai ka ce mai cikakken iko saboda duk lokacin da aka samu az-ziyada fil mabna dole a samu az-ziyada fil ma'an inda aka samu ƙari a cikin jinin kalma ko da harafi ɗaya ne to dole ma'anarta sai ta ƙaru mun gane kamar yadda indai aka samu lafazza guda biyu daban-daban to dole ma'anarsu ta zama daban-daban mun gane wannan kamar dan kwali da kallabi daban-daban ne amma duka dai aka ake dorawa amma dan kwali daban kallabi kuma daban mun fahimta nan to Allah ubangiji yayi wannan alƙawarin wannan shine abinda manya-manyan malaman tafsiri suka tafi akai cewa ko annabi sallallahu alaihi wa sallam yana nan ko baya nan to Allah ta'ala zai dauki mataki akan waɗanda ya alƙawarin zai dauki mataki akan su Ibn Kathir rahimahullah yace walam yaqbidu Allah ta'ala rasulahu sallallahu alayhi wa sallam hatta aqarra aynahu min a'da'i. Allah ta'ala bai dauki ran manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam ba sai da a gaban idansa sai da ya gama da dukkan mushrikan abokan gabar Annabi sallallahu alayhi wa sallam wa hakamahu fi nawasihi sai da zamana Annabi sallallahu alayhi wa sallam shine yake da hukunci akan su yafi karfin su kafin ya bar duniyar nan sai da yafi karfin duk wani wanda yake gaba da shi duk wanda yake gaba da shi sai da ya dawo karkashin kafarsa sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Amma kun ga hakuri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bin abubuwa a hankali da kaza wato wannan ba dan ka ba abubuwa cikin sauki da hakuri ba shine yake nuna cewa ba za ka kai inda ka sa gaba ba zaka iya kaiwa kuma zaka kai salin alin insha Allah amma gaggawa ba ta da wani amfani saddage ba shi da wani amfani ka tsaya ka tafi a hankali har ka kai inda ake da bukata kada kai sauri lokacin ka zai zo kai ba kuma zaka yi insha Allah. Allah ta'ala zai kai wannan addinin duk inda ya alƙawarin zai kai to sai ya kai koda kowa baya so kuma koda kowa ya bujire sai Allah ta'ala ya tafiyar da kowa ya kawo wasu waɗanda za su zo su yi addini. Ibn Kathir rahimahullah ya kawo wani hadisi wanda Imam Muslim ya rawaito cewa an-nujumu amanatun lis-sama fa idza zahabatun nujumu atatis samaa matu'at wato taurari sune aminci da karo dangane da wannan saman da muke daga kai muna kallo duk lokacin da ka daga kai kaga taurarin nan suna faduwa Allah ta'ala yana tafiyar da su to shikenan abinda Allah ta'ala yayi alƙawarin zai samu sama to a wannan lokacin zai samu mun fahimta duk lokacin da ka daga kai kaga taurari suna bindiga a sama Allah yana tafiyar da su yana to da sun gama bindiga saman nan ke cewa za ta yi alkiyama kawai ta zo to sannan sai ce wa ana amanatun li ashabi ni Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ni kuma ni ne karo dangane da sahabbaina fa idza zahabtu ata ashabi ma yu'aduna da zaran na tafi to duk abin da aka yi wa al'umma ta sahabbaina alƙawari zai zo ya same su. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan da ransa to ba wanda ya isa ya taba masa sahabbansa amma da zaran Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa kafa ya bar duniyar nan to kowa ma zai iya fadar abin da ya ga dama akan sahabban maki alaihi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muke samun kanmu a yanzu akwai waɗanda addinin su shine ma cin mutuncin sahabban maki sallallahu alaihi wasallam mun fahimta? An samu wata matsala tsakanin sayyidina Umar da sayyidina Abubakar sai sayyidina Abubakar ya fahimci cewa shine bai da gaskiya da haka sai ya samu sayyidina Umar ya ce da shi ya gafarta masa ya yafe masa to abin ya bata wa sayyidina Umar rai sai ya ce shi ba zai yafe ba sayyidina Abubakar yayyayyai amma ya ce shi ba zai yafe sai ya tafi daga nan shi kuma sayyidina Abubakar sai ya taho gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai zo ya same shi ce mun dan samu matsala da sayyidina Umar kuma ni ne bani da gaskiya amma na bashi hakuri na ce yafi yafi ba zai mun gane to mai riwaya yace sai ya ga ran Annabi sallallahu alaihi wasallam ya baci sosai to shi kuma sayyidina Umar a can da ya tafi sai ga kai bai kyauta ba kuma mutum kamar sayyidina Abubakar har ya ce yayi kuskure ya ce a yafe masa kuma a ce ba za a yafe masa ba da haka sai ya juyo biyo ta gidan sayyidina Abubakar baya nan ya ce tabbas yana gurin ma'aikiyar alaihi salatu wasalam sai ya taho da haka ya zo ya same shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana hangu sayyidina Abubakar ya tashi cikin fushi mughdaban haka sai yana gano sayyidina Abubakar Umar ya tashi cikin fushi ya ce da shi nan na zo na ce da ku ku yi imani da ni duk ku gaji shi sayyidina Abubakar din shine yace ya yarda kai tsaye ina ce masa musulunci kaza kaza yace ya yarda ku ku sai da aka kai ta kai ruwa rana nan na ce ku a duka kawo dukiya ana taimakon addinin nan shi kwasuwa yake duka ya kawo ko kuma sai kun lissafa kuke kawo yace kada wanda ya kara taba min sahibi mun fahimci wannan to shi sai da Abubakar dan nan wasu ba su da addini sai cin mutuncinsa da zaginsa da la'antarsa kullun da safa da yamma da daddare to ina tsammanin abin da yasa Ibn Kathir ya kawo wannan hadisin anan shine lafazin tu'ad da kuma tu'aduna dan mu gane al-wa'du da kuma al-wa'idu kuma a lokaci guda za a yi amfani da kowane lafazi akan dukan su wallahu ta'ala a'lam na'am
fastamsik billazi uhiya ilayk innaka ala siratin mustaqim
na'am Allah ta'ala yace fastamsik da haka kai riko billazi uhiya ilayka da wannan abin da aka maka wahayi wahayinsa zuwa gare ka innaka ala siratin mustaqim lalle kai kana kan tafarki wanda yake madaidaici anan Allah ta'ala yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya riko da alqur'ani wanda aka saukar da shi a bisa zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda alqur'ani shine gaskiya kuma abinda alqur'ani yake shiryarwa zuwa gare shi ma gaskiya ce sannan riko da wannan gaskiyar ita ce za ta ba wa mutum dama ya bi ta farki wanda yake madaidaici to anan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce masa ya kankame abinda aka yi masa wahayi zuwa gare shi ila ga gani da kai kaga mu ya fi cancantar mu kama abinda aka yi wa Maki alaihi salatu wassalam wahayi wanda shine alqur'ani mu kankame shi da kyau mu ne kamata a ce mun rike in dai Allah ta'ala zai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama umarni dan lafazin fastamsik maganar kanta ana yin ta ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ubangiji yana ce da shi kai ruko da wannan abin da muka yi wahayinsa zuwa gare ka menene abin da aka yi wahayinsa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine alqur'ani Allah ta'ala ya ce kai ruko da alqur'ani ka kankame shi al-istimsaku shine kankamewa labarin kankamewa kuma kowa ya sani ko ka rungume shi sosai kar ya zama kana masa shan ruwan tsuntsaye kuma kar ka zama kana cikin wadanda yu'minuna bi ba'dil kitabi wa yakfuruna bi ba'd Allah ta'ala yace fa ma jaza'u may yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayati ad-dunya wa yawm al-qiyamati yurduna ila ashaddil adab dan haka ka riki al-qur'ani gaba daya in Allah ta'ala yana umarta annabi sallallahu alaihi wasallama akan cewa ya riki al-qur'ani kaga ni da kai ba mu da abin da zamu yi in banda mu mai muwa mai rubuci an ce wanda yake maraya in yi ga mai uba yana yi wa dan sa fada sai ya tsaya saurara saboda ya amfana dan shi ba yi da wanda zai masa fada ya riga ya rasu to tunda kaji Allah ta'ala yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kai riko da abin da aka yi wahayinsa zuwa gare ka to kaga kai ba sai an ce da kai kai riko da alqur'ani kuma ka san tsira ba zai taba yiwuwa ba sai an yi riko da wannan alqur'ani Allah yake innaka ala siratin mustaqim lalle tabbas kai kana kan tafarki wanda yake madaidaici wanda zai sada ka zuwa ga aljannatan ni'ima wanda zai sada ka zuwa ga alkhairai ad-da'imul muqim alkhairai masu yawa kuma tabbatattu lafazin sirat al-mustaqim shi tafarki madaidaici wanda muke ta roƙon Allah ta'ala aƙalla a kullun sau 17 kana roƙon Allah ta'ala ihdinas siratal mustaqim to wanne ne siratal mustaqim wanda Allah ta'ala yake tabbatarwa da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana kan tafarki madaidaici Ibn al-Qayyim rahimahullah a gurare daban-daban a cikin Bada'il Fawa'id da Al-Fawa'id din ma da Madarij as-Salikin din ya ambata cewa sirat baya zama mustaqim sai in ya cika sifofi guda biyar sifa ta farko ya zama mustaqim wato ya zama tsayayye ne totar daga nan har zuwa ga Allah subhanahu wataala har zuwa aljanna wato ba kwane-kwane ba tudu da kwari babu gargada mun fahimta wato ba sai ka bi ta gurin kowa ba kawai Allah ta'ala ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bashi alqur'ani annabi sallallahu alaihi wa sallama ya isar da wannan sako yayi deliver ya kawo wannan sako kuma yayi bayani dukkanin abin da yake da bukatar ayi bayani akan sa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi bayani kuma wannan sakon ya isa gurin kowa duk gidan da ka shiga zaka samu alqur'ani ko ina babu gidan da zaka samu alqur'ani in ku ga samu gidan da babu alqur'ani akwai abin mamaki kuma bai kyauta ace a gida babu alqur'ani ba ma ba wai alqur'ani in kamata ace kowa ma yana da alqur'ani a gida to kaga sako ya isa kenan ko to Allah ta'ala yace ruku da wannan sakon shine zaka zama kana kan tafarki wanda yake madadi istiqama ya zama a tsaye ke totar tun daga nan har aljanna ba sai ka fita wajen wani wali ba sai ka fita wajen wani shehi ba yace ka zo ta wajen sa shi kuma shine wai zai saka aljanna ko sai ka fita nan sannan shine zai sada ka zuwa ga Allah ta'ala in kai haka ka bata lokaci dan duk hanyar da ya zama na akwai kwana ga kwana a jikinta da kuma wanda take mai kakkiya ta fi saurin zuwa mun gane wannan to a samu istiqama na biyu shine ya zama mai saukin bi yana ya zama mai sauki ya zama ba wahala a cikin sa mu an riga an yi orienting din mu cewa ko menene indai kana so ka samu lada sai ka ji sai kai mai wahala shi kuma wannan wahala din ba lalle ne kuma ita ce Allah ta'ala yake so malamai a wancan kala sun fahimci cewa mutane haka suke shi yasa sai suke maka ka je kai sallah raka'a 2 ko kai sallah raka'a 100 sai kuma sai ka je kai tayi kana jin tunda ka sha wahala to Allah ta'ala zai biya maka bukata alhali kuwa akwai abin da yake mai sauki ne kana roƙon Allah ta'ala kuma duk da saukin sa kuma sai ya baka to shi tafarkin Allah ta'ala yana da saukin bi sauki ne da shi Allah ta'ala ya ce wa laqad yassarna alqur'ana lizikr fa hal min mudakkir karanta alqur'ani yana da sauki fahimtar sa yana da sauki mun gane yana da sauki kwarai da gaske babu wani abin da ba za a iya yi ba duk wani abu da kaji an ce an yi a cikin alqur'ani annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi sahabbai sun yi akwai magabata na kwarai duk sun aikata dan haka yana da saukin bi sannan na uku yana dole ya zama mai fadi mai yalwa yadda kowa zai iya bi ba wai za a ware iya kasuwa da bane kawai suke bi in ban da su shikenan ban da sauran a'a kuma shi bai da ciki da falo yana da yalwa yadda kowa zai yi tafiya ba tare da ya damu da kowa ba tare da ya bangaje kowa ba cikin sauki kowa zai yi tafiya sa kai na hudu sannan zai sada ka da abin da kake nufi zai kai ka zuwa ga makasudinka me yasa muke sallan nan Allah ta'ala ya karba ya sa mu aljanna me yasa muke azumi me yasa muke karanta alqur'ani me yasa muke biyayya ga iyaye me yasa muke rike amana me yasa muke duk waɗannan abubuwan duk saboda Allah ta'ala ya karba ya ba mu lada mu shiga aljanna to wannan tafarki shi kadai ne zai saka aljanna amma in ya zama na kawo wata hanya wadda ba aljannar kai tsaye ta kai ka ba sai dai ta kai ka gurin wani sannan daga nan shi din ne wai zai kai ka shi kuma aljanna kaga ya akwai matsala shi ma ya sa kansa mana shi ma ya sa kansa shi ma ya bai da garanti ko to dukkanin waɗanda suke bin wani tafarki wanda ba wannan ba in ka ba sai kaga hanyar da suke bi tana da matukar wahalar bi akwai abubuwan da ba a iya gane su akwai abubuwan da sun saba wa dabi'a sun saba wa hankali a zo a ce maka akwai abin da yake hakika da shari'a kaga wannan sai ka kasa gane me al'amari yake ne a ce mu ne zuba mu san komai mu ne muke bin shari'a mu ne zamu sallah mu ne zamu azumi mu ne zamu komai amma shi ya gane cewa akwai wani abin da ake kiransa da hakika don haka ba sai yayi sallah ba sai yayi azumi ba sannan zai iya shan giya zai iya yin zina zai iya luwadi zai dukkanin komai saboda ya gano wata hakika wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai gano ba Abubakar da Umar da Usman da Ali duk ba su gano ba amma shi daga baya ya gano to kaga wannan kafin ma ka gama fahimtar wannan hakikar ai akwai wahala mun gane ko kuma azo ai ta baka wasu labaran da na yanzu wata ta shekara 70 da awa 70 da kwana 70 da waye 70 ko sai ka kasa gane to wannan ita wannan wata iri ce wannan inda za ta dade a duniya sai ai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ma ya dade da watakila mun gan shi an abin ita me amfani da wata duniya amma sai ce maka ai mabiyar wani shehi ce kuma watakila bin wannan shehin yasa ta samu wannan saboda haka kai ma an kana so sai kai wannan sai ga an har alaka an cikin saka a cikin wasu abubuwa masu wahala mun ga wannan to nabiyar kuma shine a ayyana ma shi a matsayin shine tafarkin Allah din annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wataala yace wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili da aka saukar da wannan ayar sai Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai yazo ya ja musu dogon layi straight line wato layi wanda yake a meke sambet sannan sai yazo gefen dama sai kananin layi yazo gefen hagu ya kananin layi wasu layin suka kalli wajen mai gatari wasu layukan kuma suka kalli wajen gudungu sai ce musu to wannan na tsakiyar mai kikken wannan shine tafarki da shine tafarkin Allah subhanahu wataala waɗannan na gefen kowa da suka yi kowanne ya kama gabansa waɗannan su ne subul kuma akan kowane hanya akwai shedani wanda yake zuga mabiyan wannan hanyar don ya yi kokari ya raba su da ainihin wannan tafarki da to kaga asali menene siratul mustaqim din nan shine alqur'ani nan da aka sauko wa annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sunnar shi manzon Allah din sallallahu ta'ala alaihi wa alihi duk wani abin da kabi kana bata kanka lokaci da aka duk wani suna da za a baka duk sunan da za a baka karka damu in dai kana bin alqur'ani ne da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan fa innaka ala siratul mustaqim tabbas innaka ala siratul mustaqim kana kan tafarki wanda yake madaidaici karka ji komai kai wato ka tafi gaba gadi ka bi Allah ta'ala ka rike alqurani da sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam dak Allah ubangiji yace fastamsik billazi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim lalle kai riko da abin da muka yi wahayin sa zuwa gare ka lalle tabbas kai kana kan tafarki wanda yake madaidaici tafarkin da zai sada ka da gaskiya tabarkin da zai sada ka da Allah subhanahu wataala tabarkin da in ka bi shi zaka shiga aljanna da haka duk wanda ya rike alqur'ani ko shi kadai ko kuma dukan mu tare mu rike alqur'ani to shine mafita dangane da dukkanin matsalolinmu barin alqur'ani da juya masa baya da kuma shan ruwan tsuntsaye da muke masa shine dalilin da ya samu muke cikin ainihin matsala amma inda zaka je ka samu wadanda ba su yi imani da Allah ba a kasashen da yake ce musu kasashen da suka ci gaba idan ka je zaka ga musuluncin amma babu musulmai mun gane don za ga duk dabi'ar su karantarwa ce irin ta musulunci kuma daga cikin musuluncin suka dauka suka yi adopted suna da gaskiya suna da amana suna da kaza komai suna da shi in ka zo cikin mu kuma sai ka tarar da kawai musulman ne amma babu musulunci dan uwanka so yake sai ya cutar da kai ya za a yi ya cutar da kai ya za a yi ya kawar da kai ya za a yi hana ka abin da hasada da keta da gaba da sauran sai ka samu duk tayyawa kuma mu a cikin mu wanda wannan kuma ba koyarwar musulunci bace to wannan din shi yasa abin ya damalmale rayuwar take mana da take da wahala matukar gaske amma da zamu rike alqur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da lalle abubuwa sun mana sauki matukar gaske da rayuwar mu ta kyau ina yawan cewa mu rike alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda akwai bullar wasu kuma da ake ce musu ƴan qur'aniyun wanda wannan surar ba za ta kare ba sai mun zo kan ayar da suke rikewa a matsayin hujja in mun je can gurin sai mu tattauna da gasken gaske akan su amma ka ce ka rike alqur'ani shi kadai kawai banda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai ma fafata zaki a batacce ne ma kai kwata kwata mun fahimci wannan Allah ta'ala ya shirye da mu na'am
وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبَلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ
نعم الله تعالى يقول وَإِنَّهُ كُمَ لَلَّيْشِي مِنْ الذي أوحي إليك abinda muka maka wahayin nan zuwa gare shi shine alqurani ko dan shine da zaka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya riko da shi to shi din la zikrul laka wa liqaumika ambato ne gare ka da kuma mutananka wannan lafazin zikrul laka wa liqaumika malamai suna ba shi ma'anoni guda biyu ko dai zama zikrul laka yana nufin sharaful laka wa liqaumika wato daukaka ce gare ka da kai da mutananka shine larabawa Imam al-Bagawi ya rawaito wata magana daga Muawiyah radiyallahu ta'ala anhu yace yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna hadhal amra fi quraish lalle wannan al'amarin cikin quraishawa yake shine al-Qur'anin la yunazi'uhum fihi ahad illa akabbahu Allah ala wajhihi ma aqamuddi ba wani wanda zai jayayya da su a cikin wannan al'amarin wace sai Allah ta'ala ya kifar da shi akan fuskarsa matukar dai su larabawan sun rike addini sun tsayar da shi yadda ya dace ma'anar wannan shine wannan alqur'ani da Allah ta'ala ya sarkawa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yake umartarsa da ya rike shi ya kankame shi domin rike shi da kankame shi shine zai tabbatar da kasancewarsa akan tafarki madaidaici to wannan alqur'ani daukaka ne ga larabawa domin an saukar da shi da lugarsu da yaransu da yaransu aka saukar da shi mun fahimtar nan da larabci aka saukar da alqur'ani don haka sun fi kowa fahimtar sa da haka su ne ya fi cancantar a ce sun tsayu da alqur'ani wajen aiki da shi da kiran mutane zuwa gare shi da tabbatar da cewa sakon ya isa zuwa gurin kowa su ne wanda Allah ta'ala ya dora wa wannan nauyi kuma Allah ta'ala zai tambaye su dangane da wannan din shin sun yi jihadi wajen yada wannan alqur'ani cikin duniya ko ba su yi ba alhamdulillah na farko dai kan sun yi sun baza alqur'anin nan kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya shekara 25 da barin duniya malaman tarihi sun ce musulunci sai da ji har bangon duniya ta fuskar are duka hayyuro har ina ne duk sai da musulunci ya shiga kafin hijira ta shekara 40 musulunci na har sai da ya zo har Afirka har Morocco har Nigeria har kaza duk sai da musulunci ne shi sai da suka je suka baza shi don me saboda shine daukaka su babu asalin larabawa ana ganin cewa su ba a ma san su ba ma a tarihin duniya saboda ba su da wata hazara ba su da komai inda ka san yan baroji haka suke ai mun gani yan baroji ko haka suke ba da kazanta da babu tsari kullun suna yawo haka su ma suke saboda ka ba su da hazara ba su da wayewa kuma inda suke zaune ba guri bane wanda yake da wani wasu ma'adanai ko wani abu da za a shiga ma amfana kawai duwatsu ne da zazuzzuka kawai shi yasa sojojin mulkin mallaka ma ko gurin ma basu ci gaba ana ganin al-Iskandar al-Maqdudi wanda ake ce da shi Alexander the Great ko da yazo gurin ma ko bai shiga gurin ba kawai ganin gurin kawai daji ne ba komai ma amma kaga daga karshe sai Allah ta'ala ya zo ya daukaka su idan an ce maka manya-manyan yaran duniya ko da dai za a ce maka turanci ko to nabin ku dole a ce maka larabci dole ba ya da zai ba zai yi a kirga yare uku ko hudu ko biyar ba baka ji larabci a cikin kuma ko leaflet ka dauka na kuma me sai kaga an bayan an maka turanci an rubuta maka da yaren waɗanda suka yi abin sai kuma an rubuta da larabci mun gane saboda darajar larabci to wannan ya daukaka su larabawa ya zama musu daraja ne lafazin qaumuka ko dai ya dauki ma'anar su ainihin larabawa ko kuma ya zama wato zikirun ne liqaumika ana nufin dukkan waɗanda suke imani da duk wanda ya imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam da Balarabe da wanda Balarabe ba da zaka samu imanin sa da alqur'anin nan shine ya daukaka shi duk wanda ya tsaya ya fahimci alqur'anin nan sai ka samu Allah ta'ala ya daukaka shi duk wanda yake yi wa alqur'ani hidima sai ka samu Allah ubangiji ya daukaka shi wannan ka'ida ce saboda shi alqur'ani daukaka ne ga wanda Allah ta'ala ya saukowa shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wanda ya imani da alqur'ani yake aiki da alqur'ani yake hidimtawa alqur'ani sai ka samu Allah ubangiji ya daukaka shi matakan daukakawa to wannan ita ce ma'ana ta farko ma'ana ta biyu wa innahu lazikrun laka wa liqaumika sai wasu cikin malamai suka ce ma'anar zikir anan shine at-tazkir wato tunatarwa ce gare ka shi alqur'ani wa'azi ne zuwa gare ka sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wa'azi ne zuwa ga mutanen ka lafazin mutanen ko ya zama larabawa ko ya zama dukkanin waɗanda suka yi imani da shi wannan yayi daidai da faɗin Allah ta'ala wa laqad anzalna ilaykum kitaban fihi zikrukum afala ta'qilun lalle mun saukar da wani alqur'ani wani littafi zuwa gare ku a cikin sa akwai ambaton ku ko dai akwai daukakar ku ko kuma akwai tunatarwar ku babu inda zaka samu cikakkiyar tunatarwa sama da alqur'ani alqur'ani shine zaka karanta ya saita maka rayuwarka alqur'ani ne zai nuna maka abinda kake yi ba daidai bane ko abinda kake yi daidai ne ka ci gaba da abinka to Allah ubangiji ya ce wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama wa innahu la zikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusalu kuma lalle da sannu za a tambaye ku illa rabawa ne ake magana to Allah ta'ala zai tambaye larabawa wanda aka saukar da alqur'anin nan da yaran su sai sun yi iyaka kokarin su wajen yada wannan sakon ko basu ba babu shakka kasashe irin na Saudi Arabia suna kokari wajen yada wannan alqur'ani King Faisal ko Fahad ko King Faisal shine na farko wanda yayi muassasa wanda aka ce sai an yi buga alqur'ani adadin yawan mutanen duniya kowa sai ya zama an mallaka masa kofi ɗaya na alqur'ani wato sai sakon ya je wa kowa kuma suna ta kokari in ga ba samu alqur'ani ba dama bai dame ka bane amma in ya dame ka zaka samu nan da nan akwai waɗanda kana ce musu a siyo mana alqur'ani babu a masallaci ko a wani wuri kaza babu tsayawa za a siyo a kawo sai dai karka karanta ko karka je ka gani ko karka je ka duba amma dai alqur'anin nan ya ji ko ina mun fahimta kuma sun yi jihadi sun yada wannan alqur'ani abin da ya rage kawai shine mu makaranta alqur'ani sannan mu karasa isar da shi zuwa ga waɗanda ba san shi ba mun gane mu fahimtar da su mu karantar da su mu nuna musu yadda al'amari ne na'am
karanta
ta babu an karanta ta was'al man arsalna min qablika min rusulina ja'alna min dunir rahmani ilahan yu'badu wannan sai zamana sai mun zo gobe insha Allah abinda muka faɗa dai dai Allah ta'ala ya bamu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ubangiji ya gafarta mana mun zo sai mu tashi akan wannan malai mana addu'a
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا يا مولانا يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.